إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أعوانا من غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na asabar 22 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 22 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto. Wannan na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Ina neman addu'ar malam da na ƴan uwa. Ina fama da yara masu rigima har ma kayan mutane suke ɗauka. Ina musu faɗa ba sa ji. Duk faɗan da nake musu. Sannan idan mutum yana haila zai iya zama a masallaci dan ya saurari karatu, sannan mutum zai iya ware wani lokaci yayi addu'a. To wannan rubutu da aka rubuto yana da ɓangarori guda biyu. Ɓangaren rubutun na farko, mai rubutun tana nema a sa ta cikin addu'a saboda yadda take fama da yara waɗanda suke da rigima sosai, duk yadda za ta ja hankalinsu abun baya tafiya yadda ya kamata. To wannan ɓangare na farko na wannan rubutu naki, akwai shawari gabanin sasa a cikin addu'a ɗin. Shawari guda biyu. Na farko, addu'ar kike da za ki yi wa 'ya'yanki ta fi tasiri a kan addu'ar wani, kuma ta fi karɓuwa gurin Ubangiji a kan addu'ar wani. Domin addu'o'in iyaye da suke yi wa 'ya'ya kyawawan addu'o'i ne ko munana, Allah maɗaukakin sarki na saurin karɓar wannan addu'a ɗin, saboda matsayin iyaye a gurin 'ya'yansu. Shi yasa duk addu'an da uba ko uwa suka yi wa 'ya'ya sau tari da dama Ubangiji yana amsa wannan addu'a. Sawa'un addu'a ce kyakkyawa ko kuma addu'a ce mummuna. Akwai misalai da dama da suka tabbatar da haka ɗin. Akwai ɗaya daga cikin magabata da ake kiransa Juraij. Mutumin kirki ne, salihi ne, bawa ne na ƙwarai, mai kiyaye dokokin Ubangiji, mai da'a, ya ma killace kansa daga cikin mutane a gefe, yayi yar bukka yana ibadarsa ta yadda zai kaurace wa ayyuka na saba wa Ubangiji wanda cudanya ke haifarwa. Sai zamanto ya kebe kansa ta yadda zai maida hankali wajen ibada kawai. Wata rana mahaifiyarsa ta zo yana cikin sallah, daga wajen wannan bukka tasa take kwala masa kira, to shi kuma ya riga ya shiga sallah, ce ya Ubangiji ga haƙƙinka ga haƙƙin mahaifiyata, tunda sallah haƙƙi ne na Ubangiji, kira kuma haƙƙi ne na mahaifiya. Sai ce Ubangiji haƙƙinka yana sama da na mahaifiya, sai ci gaba da sallarsa, bai yanke ba balle ya amsa. Ita kuma tana jin motsinsa cikin wannan dan bukka nasa, sai ta yi tsammani da gangan yake amsa kiranta, sai ta masa mummunan addu'a, ta ce Allah ya hada shi da kaidi da sharrin mace, ta tafi abinta. Kuma ba a dade ba, sai wata karuwa ta fito daga cikin gari, dama a gefen gari ne yayi wannan bukka tasa, haka kawai shedan sai kado ta, sai ta yo gurin shi wannan bawan Allah Jurayj. Da ta zo sai ta yi kokarin jan hankalinsa ya saba wa Allah da ita, to alhamdulillahi imani ya masa tasiri, sai bai bata haɗin kai da goyon baya ba wajen su saba wa Allah. Di yadda za ta yi ta shawo kansa, al'amari ya citira, ta haƙura ta fita ta tafi abinta. Da ta je sai ta haɗu da wani makiyayi, shi kuma cikin ƙanƙanin lokaci saboda rauni irin nasa na imani, ta shawo kansa, suka saba wa Allah da ita da shi, kuma sai aka yi rashin sa'a, ciki ya shiga a wannan kusantartan da shi wannan makiyayi ya yi. Ta dawo, ciki ya fara girma yana bayyana, kuma ba ta da miji. Danginta suka tambaya ya haka, sai ta ce ai wannan mai ibada shi ne. Suka ce wannan akwai munafikin Allah ta'ala, ashe munafurtan mu yake yi, ya je ya killace kansa kamar mutumin kirki. Suka taho da sauran mutanen gari, aka zo aka yaye bukkan nasa, aka watsar, suna kokarin kashe shi, cewa rayuwar irin wannan batta da amfani cikin al'umma. Ya killace kansa kamar mutumin kirki, ashe munafurtan bayin Allah yake. Ya ce ku yi haƙuri ku saurare ni. Suka ce munafikin Allah ta'ala me za ka gaya mana? Ya ce ku dai ba ni dama. Suka ce to muna jinka. Ya ce a kira masa mahaifiyarsa. Aka kira ta, ta zo ta zauna, ya ce na san wannan al'amari da na fada ciki yana da nasaba da addu'ar da kika mini. Allah hada ni da jarrabawa ta mace, kuma gashi Allah ya amsa wannan addu'a. Sai ce to su bashi dama zai yi nafila raka'a biyu. Suka ce bismillah. Suka ce nafilar ka ba za ta wanke ka ba, munafikin Allah ta'ala. Yayi alwala, yayi nafila raka'a biyu, sai zo ya kama wannan jariri da wannan karuwa ta haifa. Ya ce ya ghulam man abuk? Ya ce kai jinjiri, wane ne babanka? Allah dan ya wanke bawansa na kwarai. Gashi dai jinjiri ai baya magana. Ba haka mutanen Maryamu suka ce mata ba, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Taya za a yi mu magana da wanda ke cikin tsumman goyo yana jinjiri? Saboda jinjiri bisa ɗabi'a da Allah halicci mutane baya iya magana. To shine sai zo samu wannan jinjiri ya kama hannun, sai ya ce ya ghulam man abu? Ya kai yaro waye babanka? Sai ya ce arra'i fulan fulan. Allah ba shi dama yayi magana. Ya ce makiyayi wane wane? Mutane sai kowa na ta rike baki, ana mamaki guda biyu. Mamaki na farko yanda jinjiri yayi magana, mamaki na biyu yanda Allah madaukakin sarki ya wanke wannan bawa sai suka fahimci cewa a wannan tufa waliyin Allah ne to shikenan aka je aka kaddamar wa shi makiyayi shi kuma wannan Allah ya wanke shi to babbar natijar da za a fita da ita karkashin wannan kissa din ita ce addu'o'in da iyaye suke yi wa ƴaƴa tana samun shiga cikin gaggawa gurin Ubangiji sawa'un addu'a ce wacce take kyakkyawar addu'a ko kuma mummuna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutun yayi wa kansa mummunan addu'a ko iyalansa ko dukiyarsa dan zai iya dacewa da lokacin amsa addu'a amsa al'amarinsa ya daidaice ko na iyalansa ko na dukiyarsa hakan kuma ya faru ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna tafi tare da sahabbansa akan hanyar su ta tafiya sun yi wata tafiya suna dawowa sai raƙumin ɗaya daga cikin sahabbansa cikin mutan Madina yayi tangal-tangal da shi kamar zai ka da shi ya ce kai ko wannan raƙumi Allah ya la'ance ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mani la'inu ba'irahu wane ne ke la'antar raƙuminsa ya ce ha ana da rasulullah ni ne ya manzan Allah annabi ya ce to kar ka tafi tare da mu da la'antacciyar dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ya guji wa kansa addu'a ko dukiyarsa ko iyalansa dan zai iya yiwuwa ya dace da lokacin amsa addu'a a amsa masa sai asarar dukiya ko kuma iyalansa su shiga garari ko kuma shi karan kansa al'amarinsa ya daidaice annabi ya ce to kar ana irin haka yin addu'a wacce take mummuna wa iyalai ko kuma kai karan kanka shi yasa idan rai ya baci galibi irin haka ya fi faruwa da iyaye mata idan rai ya baci sai ka ji maganganun da suke fitowa a baki a lokacin da rai ya baci za su iya tasiri a rayuwar yaro ko yarinya wajen rusa masa rayuwa gaba ɗaya kuma ta har abada kai kan wannan yaro akwai tsinanne wannan yaro akwai matsiyaci waɗannan kalaman da kike in har Ubangiji ya karba sai ya zama tsinannan sai ya zama matsiyacin shi yasa idan rai ya ɓace hankali baya gushewa musamman iyaye da ƴaƴa duk yanda rai ya ɓace a san yadda za a tattauna magana gabanin a fursar da ita saboda za ka iya rusa rayuwar ɗanka na har abada kuma za ki iya rusa rayuwar ɗanki ko ƴarki na har abada sai a san irin lafuzan da suke fita wasu za ka ji gunduma-gunduman ashariya suke yi idan ransu ya ɓace in ɗansu ya yi wani abu ko ƴarsu ta yi wani abu da ya ɓata musu rai sai ka ji suna gunduma-gunduman ashariya da waɗannan ashar ɗin a ciki za a iya ɗaukan munanan addu'o'i ne yake yi wa ɗan ko take yi wa ɗan kuma hakan sai lalata rayuwar ɗan kuma na har abada to saboda haka shawari na farko gare ki waɗannan ƴaƴa naki ki dukufa da musu addu'a kuma ki zaɓi lokacin wanda suke mafi falala mafi albarka waɗanda ake tsammanta cewar Ubangiji subhanahu wata'ala na amsa addu'a cikin gagga irin waɗannan lokatan kamar misali ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kamar yadda ya zo cikin hadisin Jarir ibn Abdullahi al-Bajali wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza kana thuluthul laylil akhir idan ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe kasance ma'ana biyu bisa uku duk sun tafi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ubangijinmu subhanahu wa ta'ala yana saukowa saman duniya wannan saman da muke ganinta fa yaqulu sayyita cewa hal min da'in fa astajiba lah shin akwai wanda zai addu'a amsa masa kaga harshe la ubangiji yake wane ne zai yi addu'a amsa masa hal min sa'ilin fa utiya shin akwai mai roko wata bukata tasa in bashi bukatarsa hal min mustaghfirin fa aghfira lah shin akwai mai neman gafara in gafarta masa? To saboda haka zaki iya amfani da lokaci irin wannan wajen yi wa waɗannan ƴaƴa naki addu'o'i, insha Allah zaki ga amsa daga gurin Ubangiji, kuma zaki ga canji. Sannan kamar lokacin da aka ɗauki azumi gabanin ai buɗe baki, mai azumi addu'arsa karɓaɓɓiya ce gurin Ubangiji, kuma gashi yanzu muna cikin kwanaki ne na azumi. To a duk lokacin da mai azumi yayi addu'a, malamai suka ce karɓaɓɓiya ce gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Yanzu kun ga muna da sauran dama, kusan akalla muna da kwanaki 7, to za ki iya amfani da wannan damar ki duƙufa, ba wai ki yi so ɗaya ki bari ba, a'a ki ta ƙarƙare ki duƙufa, ki nuna Allah, Allah yana so a nuna masa naci, ki nace wa Ubangiji, kuma wallahi kika nace wa Ubangiji zai amsa miki. Ubangiji yana son naci, ka nace masa, kai ta fadanci wa Ubangiji, wallahi zaka ga canji, zaki ga canji insha Allah ta'ala. Wannan shawari na farko ke. Shawari na biyu, yana da kyau iyaye suna koyawa ƴaƴansu adhkar dhikirori na gurare daban-daban. Suna daga cikin abubuwan da su ne Ubangiji ke ba da yara kariya. Shi yasa hatta ƙananun yara da ba sa iya adhkar ɗin da kansu, an karantar ana musu da yamma. In yammaci ta yi a tattaro yara su dawo gida wanda ba sa iya adhkar a musu, wanda kuma suke iya a ɗora su yanda za su yi azkar. Akwai zikirin safe da zikirin yamma, a ɗora yara kan wannan turbar, su zama suna zikirin safe da yamma. Wannan ba ƙaramin garkuwa ba ne a rayuwar musulmi, ga duk wani abu da zai iya zama ƙalubale a duniyarsa ko a lahirarsa. Sa'annan kuma a koya musu zikiri na cin abinci, zikiri na shiga banɗaki, domin banɗaki matattara ne na shekaru. Sautari da dama za ka tarar yara da suka zamanto kangararru, ta yiwu a banɗaki suka samu shedanin da suka lazumce su, kuma suke cutar da su a addininsu. Sai ka ga yaro ya zama kangararre maraji. Ta yaya ya zama kangararre marajin, zo shiga banɗaki ba nema Allah ya tsare shi daga sharrin shedanin da suke zaune a banɗaki. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga banɗaki yana neman tsari daga sharri na shedanu maza da mata. A'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'i. Annabi yana cewa ina neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da ni daga sharrin shedanu maza da shedanu mata. Su kuma shedanin nan banɗaki ne matattaransu. To sai zamanto yara idan ba a koya musu wannan ba, za su shiga banɗaki shedan ɗin ya cutar da su, sai ka ga ya zama kangararre, fanɗararre, mai taurin kai, taƙadari, duk faɗita shi iyaye suna ka, kamar yadda wannan mahaifiya ta yi bayani. Tana musu nasiha, tana jan kunnensu, tana musu faɗa, amma ta kasa gane a ina ne matsalar take. Tana ja musu kunne amma duk a banza ba sa ji. To irin haka wani abu ne wanda kaɗan rena shi, to amma kuma sai ya zama maka ƙarfan ƙafa, ya zama maka ƙalubale mai girma. Zai iya yiwuwa shiga banɗaki da suke ba sa addu'a, a nan shedanu sai su yi galaba a kansu. In suka yi galaba kansu kuma shikenan, sai a kasa gane kan wannan yaro. To a koya musu addu'ar shiga banɗaki, ga ta nan ba ta da wahala. A'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Kowa zai iya haddacewa, har ƙananun yara 'yan shekara 7, duk sanda ya zo shiga banɗaki a nuna masa ga addu'ar da za ka yi. Ya fito daga banɗaki ga addu'ar da zai yi, zai sa tufafi ga addu'ar da zai yi, zai kwanta bacci ga addu'ar da zai yi, ya farka daga bacci ga addu'ar da zai yi, zai fita daga gida ga addu'ar da zai yi, ya shigo gida ga abin da zai ci, cin abinci ga addu'ar da zai, kowanne a koya masa. To idan yaro ya zamanto an yi training ɗinsa akan ambaton Ubangiji, to Ubangiji zai ba shi kariya. Don nuna kake cewar ba za ka iya yi wa kanka ba sai abin da Ubangiji ya maka, kana neman agaji da taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan shawari na biyu kenan da za mu ba wa wannan mahaifiya, ta jarraba ta gani kuma katta ce bari in gwada ta shiga gaba gadi insha Allah za ta ga canji da dar Ubangiji. To kuma muna yin wa waɗannan ƴaƴa naki addu'a Allah madaukakin sarki ya saita miki al'amarin su. Allah subhanahu wataala ya dora su kan turbar da ta dace. Allah ya shiryar da su da sauran ƴaƴa na al'umma musulmi. To sai bangare na rubutun ta na biyu. Bangare na rubutun ta na biyu ta ce sannan idan mutum yana haila zai iya zama a masallaci dan ya saurari karatu, sannan mutum zai iya ware wani lokaci ya yi addu'a. Kenan wannan tambaya ta biyu ma tana da harsuna guda biyu. Harshenta na farko ya halarta ga mace mai jinin al'ada ta zauna a masallaci don sauraron karatu, sai harshen tambayan ta biyu ko harshe na biyu na wannan tambayar, shin mace mai jinin al'ada za ta iya ware wani lokaci don ta yi addu'a ko ta ambaci Allah subhanahu wata'ala? To dangane da harshe na farko na wannan tambaya din, shin ya halatta mace ta zauna cikin masallaci mai jinin al'ada don sauraron karatu? Malamai a wannan gabar suna da fahimta ko ra'ayoyi guda hudu. Wani ya ce wai kar a ce ra'ayi, haka fa malaman fiqh suke faɗi. Wani aka ce ra'ayi ai kamar ya fito da wata sura daban, amma kana karanta littattafan fiqh zaka ga ana cewa lil ulama'i thalathatu ara, malamai suna da ra'ayoyi guda uku a mas'ala kaza. To sai zama yaran malamai muke bi, ba wai ra'ayi wanda Bahaushe yake fassara shi cewa wane dan ra'ayi ne ko wane yana da ra'ayi ba. Malamai sun ce ra'ayi ma'ana ana da fahimta guda uku, ba wai ra'ayi wanda shi Bahaushe yake kallo ba. To dangane da wannan mas'alar na zaman mace wacce take mai jinin al'ada cikin masallaci kamar yadda na faɗi a farko, malamai suna da ra'ayoyi guda hudu. Ra'ayi na farko, sun tafi kan halarcin zaman mace mai jinin al'ada a cikin masallaci. Waɗanda suka tafi da wannan ra'ayi akwai Dawudu Zahiri, sannan akwai Imamul Muzani, ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabar Shafi'iyya, sannan akwai Ibnul Munzir da wasu daga cikin malamai. Sun tafi kan halarcin zaman mace cikin masallaci ba tare da ƙaidi ba. Menene dalili da suka dogara da shi? Sun dogara da dalilai kamar haka. Dalili na farko, suka ce babu wani hani da ya zo ƙarara da ya hana mace ta zauna a cikin masallaci wacce take mai jinin al'ada. Sawa'un cikin aya ce ta Al-Qur'ani ƙarara a ce ke mai jinin al'ada haramun ne ki shiga masallaci, ko kuma cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalilin su na farko ke. Dalilin su na biyu, suka ce ai dama ita mai jinin al'ada da ita da mai janaba hukuncin su iri ɗaya ne. To ai akwai dandazo da adadi mai yawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke kwana cikin masallaci. Masallacin shine a matsayin ɗakin su na kwana, kuma ba a taɓa hakaitowa cewa annabi ya ce su nisanci masallacin ba. Kuma zai wahala a ce yanda suke kwana da kwanaki, wata da watanni, a kasa samun wanda ya haɗu da janaba ko da rana ɗaya. Suka ce amma tare da haka annabi bai taɓa nuna musu illa zamansu a masallaci ba, inda masallacin ya zama kamar ɗaki ne gare su. Annabi kawai abin da yake dangane da bayin Allah nan shine ƙoƙarin sama musu cimaka, saboda sun killace kansu wajen fahimtar addini gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wannan yasa ba su da lokacin da za su je su nemi abin da za su ci, sai su wuni da yunwa su kwana da yunwa. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da wani abu ya shigo masa, tanadinsa shine a saya ma bayin Allah nan abinci, saboda ya san dalilin da yasa suka killace kansu a masallaci ba sa fita neman abin da za su ci don su haddace wannan ilimi. Kuma gashi ilimin da suka haddace ya amfane mu. a cikin su akwai Abu Huraira, cikin su abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakaf, ba wanda ya kai Abu Huraira yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya haddace hadisai sama da 5000, kuma yana daga cikin ahlus sufa, ma'abota masallaci masu kwana a masallaci, kuma ba komai yasa suka zabi wannan rayuwa ba dan su haddace ilimi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kuma sun haddace din. Gashi kuma har yau har gobe ana ambaton su da alkhairi, ana ambaton ilimin su, suna samun lada. Kaga wannan killace kansu da wahala da suka yi tayi bai tafi a banza ba. Abu Huraira yakan fadi ya suma saboda yunwa. Wani zai ganshi jikin mimbarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ko mahaukaci ne, ba hauka bace, yace yunwa ce, nakan ji su. Da kunne na su zo wuciya su ce wannan kamar da ya samu ya hadu da tabin hankali, yace tsantsar yunwa ce. Da aka ga cikinsa, fatar cikinsa kamar za ta haɗe da gadon bayansa saboda yunwa, su wuni su kwana ba su ci ba, su wuni su kwana ba su ci ba. Takaitakawa Abu Huraira akwai lokacin da ya fita ya je tsaya a hanyar masu wucewa masu dawowa daga masallaci saboda yunwa. Dalilin da ya sa ya fita ya je tsaya, fatan wani ya ɗauke shi ya ce Abu Huraira zo mu je mu ci tuwon dare. An yi dadda sallar isha, ya je tsaya a hanya, mutane sai wuce suke da sun ganshi su masa sallama sai su mutu. Ba wanda ya gane bukata Abu Huraira, kowa ya kare aka wuce saura mutum uku, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Can sai ga Umar ya fito zai tafi gida, Abu Huraira sai ya tara Umar sai masa tambaya kan wata aya, yace na san ma'anar ayar, amma dai dalilin da yasa na tambayi Umar dan Umar ya fahimci ina cikin wani yanayi ya dauke ni mu je gidansa in ci tuwo. Su ba sa roƙo, duk matsi ba ya sa su su yi roƙo, ce kwana uku ba dora tukunya a gidana ba, ba sa wannan. Gashi nan kwana da kwanaki bai ci ba, amma kuma ya kasa ba zai iya roƙo ba saboda Annabi ya nuna musu illar roƙo. Sayyidina Umar ya tsaya ya masa sharhi, ya masa fashin baki, ya masa ƙarin bayani, ya wuce ya tafi abunsa, bai gane me yake nufi ba. Bayan wani lokaci sai ga Sayyidina Abu Bakar. Wannan ayar da ya tambayi Sayyidina Umar sai ya sake maimaita ta wa Sayyidina Abu Bakar, fatan ya ɗauke shi ya tafi da shi gida su ci tuwo. Sayyidina Abu Bakar ya masa bayani, ya masa sharhi, shi ma bai gane ba, ya wuce. Sai manzon Allah gashi ya leko, sai ya ganshi ya ce ya Abahir, ce labbaika ya Rasulullah. Annabi yana ganinsa ya karanta a fuskarsa mecece matsalarsa, ya ce zo mu tafi. Annabi ya ja shi suka je gida, suna zuwa gida Annabi sai ya tarar an kawo masa nono daga makwabta. Abu Huraira sai fara murna ya ga nono, saboda ya kwana ya wuni bai ci ba. Sai Annabi ya ce je kai magana wanda suke masallaci. Abu Huraira sai murna ta koma ciki, saboda nonon yana gani bai fi a ce ya sha ya koshi shi kadai ba, masallaci kuma akwai mutane kusan 20. Ya ce yau kan shi kenan zan sake kwana da yunwa. Ya ce to amma tunda manzon Allah ne ya umurce ni, bari in je in musu magana. Ya je ya ce ku zo, manzon Allah na kiran ku. Suka shigo, Annabi ya ce Abu Huraira ɗauki ka ba su. Ya ɗauka ya ba wannan ya sha, ya sha ya ba wannan ya sha, ya sha duka mutanen nan kusan 20, sai da kowa ya sha ya koshi, ba abin da ya ragu a nonon. Abu Huraira sai ya dawo da murmushinsa, yana ga alamu dai zai samu shi ma ya sha, da ya ɗauka shi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abahir, ya ce labbaika ya Rasulullah, ya ce yanzu ba wanda ya saura da gani sai kai, ya ce haka ne, ya ce to sha. Ya sha ya sha ya sha ya sha, ya ce to alhamdulillah. Annabi ya ce kara dai, ya kara ya kara. Annabi ya ce kara dai, ya kara ya kara. Ya ce kara dai, ya ce babu gurbin da zai shiga ya Rasulullah, ya cika. Annabi ya ce to ba ne. Annabi sai ya karba shan ya saura, sai suka juya suka koma masallaci. To waɗannan mutane suna kwana a masallaci, su wuni a masallaci. Malaman nan suka ce zai wahala a ce a kwanakin da suke ba wanda aka yi kicibus cewa yau ya haɗu da janaba, suka ce yana da wahala. Kuma Annabi bai taɓa ce musu a'a, to duk mai janaba fa tunda kuna kwana a masallaci, da ya yi janaba ya maza ya bar masallaci. Annabi bai taɓa gaya musu haka. Suka ce wannan dalili ne da yake nuna halarcin zaman mai janaba da kuma mai jinin al'ada cikin masallaci. Wannan dalilinsu na biyu kenan. Dalilinsu na uku, akwai matar da take hidima da ɗawainiya wa masallaci. Za ta share masallaci, ta gyara masallaci, ta sanya turare cikin masallaci, wata da watanni, shekara da shekaru, tana wannan ɗawainiyar. kuma zai wahala a ce a cikin kwanakin nan ba kwanan da ba wunin da zai zo batta jinin al'ada. Amma annabi bai taba ce mata a'a, duk da dai gashi hidima kike masallaci, ran da farin jinin al'ada zo ki kaurace wa masallaci, annabi bai taba gaya mata ba. Sai dai kawai da annabi ya daina ganinta sai tambayi sahabbansa, ni kam ina wance? Ka ce Rasulullah ai ta rasu. Yace ta rasu, suka ce ta ya za a yi ta rasu ba za ku ban labari ba, kun rena ta ne, to ku nuna mun kabarinta. Suka nuna manzon Allah kabarinta, ya je mata sallah, ya mata addu'a. Sai ce ta wannan matar ta dauki lokaci mai tsayi tana dawainiya wa masallaci, kuma zai wahala a ce lokaci mai tsayin da ta dauka jinin al'ada baya zuwa mata. Kuma annabi bai taba mata magana ba, bai taba cewa in fa jinin al'ada ya zo ki yanke daga zuwa masallaci, annabi bai taba gaya mata haka. Sai ce wannan dalili ne da ke nuna halarcin zaman mace mai jinin al'ada a masallaci in bukatar hakan ta taso. Sai dalilin su na hudu ko? Hadisin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Wata rana ya fito yana da janaba, yana tafiya cikin Madina, sai suka yi kitibus da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suna haduwa da manzon Allah, sai manzon Allah kama hannunsa, suka taho majalisin annabi. Ina ne majalisin annabi? Cikin masallacinsa. Suka zauna can, sai faki idan annabi, sai sande sai fita. Annabi ya duba ya duba kusan sa'a guda bai ga Abu Hurairah ba. Can sai ga Abu Hurairah ya dawo, ya ce Abu Hurairah ina ka je ne? Ya ce Rasulullah, wallahi sanda muka hadu da kai ka kama hannuna muka zo masallaci ina da janaba. Sai annabi ya ce subhanallah, al-muslimu la yanjisu. Yace subhanallah, ai musulmi baya zama najasa. Annabi kuma yazo ya zauna da shi ne cikin masallacinsa a majalisinsa. Bai ce masa a'a, yanzu Abu Hurairah kana da janaban kuma ka zo ka zauna a masallaci? Annabi bai gaya masa ba. Ce masa ya al-muslimu la yanjisu, musulmi baya zama najasa. Suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewar ya halatta ga mai janaba ko kuma mai jinin al'ada su zauna a masallaci idan bukatar hakan ya taso, musamman ita mai jinin al'ada idan ta san ba zai bata masallaci ba. Sai dalilin su na biyar, suka ce akan kamo kafiri mushriki a zo a daure shi cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To shin da mushriki da mai janaba wanne ne yafi dama-dama? Da mushriki da mai jinin al'ada, tunda mushriki kama an ce la yaqrabu almasjid alharama innamal mushrikuna ala rabb.
Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid alharam ba'da 'amihim hadha.
Allah madaukakin sarki yace ya ku mu'minai innamal mushrikuna najasun, ai mushrikai kawai najasa ce. Amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallama akan zo da kamammen fursuna na mushrikai sai ya daure shi cikin masallaci. Yace to in har mushriki da baya wankan janaba, kuma yana janaba amma ba wankan janaba, za a zo da shi a daure shi a masallaci, to ina ya ga musulmi wanda shi yana wankan janaba kuma yana alola yana sallah? Shin za a halatta mushriki zama a masallaci, a haramta wa musulmi saboda janaba da yake da ita, ko a haramta wa musulma saboda jinin al'ada da take da ita? Suka ce hankali ba zai kama ba. To waɗannan su ne dalilan da waɗannan malamai da suka tafi kan halarcin zaman mai jinin al'ada a masallaci suka dogara da shi. To sai kauli na biyu, ra'ayi na biyu kenan. Su sun tafi akan haramcin zaman mai jinin al'ada da kuma mai janaba a cikin masallaci. Wanda suka tafi da wannan fahimta akwai Imamu na Malik, Allah madaukakin sarki masa rahama, da kuma Imamu Shafi'i, Allah masa rahama. Suka ce sai dai idan wucewa za ka yi ta masallacin, ba zama za ka yi ba, wannan ba laifi. Za ka shiga ka wuce, ka shiga ta kofar nan ka fita ta kofar can, ko kuma za ka shiga masallacin ka ɗau wani abu ka fita, wannan ba laifi. Mai jinin al'ada za ta iya shiga ta fita ba tare da ta zauna ba, mai janaba zai iya shiga ya fita ba tare da ya zauna. To an samu wani sashi na wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tafi da wannan ra'ayi, kaman Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi, da Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya, da kuma wani sashi na tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyib, irin su Al-Hasan al-Basri, duk sun tafi da wannan fahimta din. Wannan ra'ayi na biyu kenan. Ra'ayi na uku, su kuma sun tafi akan cewar hatta wucewa ma ta masallaci bai halatta ga mai jinin al'ada ba, kenan bai halatta mai jinin al'ada da mai janaba su shiga masallaci ba har sai sun yi tsarki. Hatta su shiga su wuce ko su shiga su ɗauki wani abu bai halatta ba har sai sun yi alwala. In sun yi alwala nan za su iya shiga su ɗau wani abu su fita. Amma in ba su yi, kenan wannan ya fi tsauri akan na biyu. Na biyu sun ce zai iya shiga, mai janaba mai jinin al'ada za ta iya shiga amma ba tare da sun zauna ba. Na uku kuma suka ce shigan ma ba za su iya ba har sai in sun yi alwala. Wanda suka tafi da wannan fahimtar akwai Imam Abu Hanifa, Allah maɗaukakin sarki masa rahama, akwai Sufyanu Thauri, Allah masa rahama, akwai Ishaq bin Rahawayhi, waɗannan sun tafi da wannan fahimtar cewar bai halatta ga mai jinin al'ada ta shiga masallaci ba, haka shi ma mai janaba shigan ma kwata-kwata bai halatta musu ba. To sai kuma ra'ayi na ƙarshe shine akansa Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi, yace bai halatta mai jinin al'ada ta zauna a masallaci ba, haka nan mai janaba shi ma bai halatta ya zauna a masallaci ba, sai dai za su iya shiga su wuce idan buƙatar hakan ta taso. Amma idan mai jinin al'ada tana so ta zauna a masallaci, inji Imam Ahmad, yace to sai ta yi alwala don ta zauna in buƙatar ta haka ta taso. Yace mai janaba idan yana so ya zauna a masallaci kuma bai yi wankan janaba ba, to zai iya alwala ya zauna. Kun ga nasa shi ma bambanta da ƙauli na biyu, ya bambanta da ƙauli na uku. Waɗannan maganganu na malamai sun fito mana ko ba su fito ba? Alamu sun fito. To waɗannan maganganu guda uku menene dalilinsu? Sun kafa hujja da aya ta Al-Qur'ani, la taqrabu as-salata.
Ya ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم. الله مدوكين سركي تا الذين امنوا يا قوم مؤمنين لا تقربوا الصلاه wa antum sukara, kar ku kusanci sallah alhali ku kuna cikin mai, hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san me kuke fadi, ma'ana hankali ya dawo muku a lokacin ba a haramta shan giya ba ke. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wala junuban, sannan kar ku kusanci sallah kuna cikin janaba illa abiri sabilin, sai dai wanda zai zo ya ketara ya wuce, ba wai sallar zai shiga ba. To amma hujjar da suka kafa a nan cewar illa abiri sabilin, kamar ana batu ne masallaci, ai a masallaci ake sallah. To tunda a masallaci ake sallah, an ce kar ku kusanci sallah kana da janaba, to amma zaka iya shiga masallaci, Allah ya ce illa abiri sabilin, sai wanda zai zo ya ketara ya wuce ta masallacin, ba sallar zai yi ba, ba zama zai a masallacin ba, to shi wannan an ɗaga masa kafa zai iya shiga masallacin ya wuce, amma ya zauna ba a'a. To ni a yadda na fahimci waɗannan dalilai, ra'ayi na farko ya fi ƙarfin dalili ɗan uwa. Na farko babu dalili ƙararar, don wannan ayar za a iya fassara ta ta wata fuskar ba yadda malamai suka fassara ba. Sa'an nan kuma dalilan da suka gabata na baya dalilai ne masu ƙarfi da ba za a iya mayar da su ba, waɗanda suke bada dama wa mai jinin al'ada za ta iya zama a masallaci wajen sauraron karatu, tunda babu hani da ya zo ƙarara a cikin aya. Domin wannan ayar babu hani ƙarara da aka ce an hana mai jinin al'ada zama a masallaci ko kuma mai janaba. Malamai dai sun fahimta daga ayar hani, amma ƙarara ayar ba ta nuna hanin ba. To shi yasa ni na tafi kan halarcin zaman mai jinin al'ada a masallaci ta saurari karatu idan bukatar hakan ta taso. Saboda me? Saboda ba dalili da yazo ingantacce karara na farko, na biyu kuma dalilan da muka ambato dazu na malamai sun isa su zama dalili da za su goya wa mace baya wacce take da jinin al'ada akan ta zauna a masallaci ta saurari karatu. Wallahu ta'ala a'ala. Ɗan uwa, lokaci ya tura da yawa. Harshe na biyu na wannan tambayar ma ba mu samu mun duba ta ba. Shin za ta iya addu'a tana cikin jinin al'ada? Za ta iya addu'a tana cikin jinin al'ada? Shi ma dai akwai maganganu na malamai, amma zance mafi rinjaye za ta iya addu'a, za ta iya ambaton Allah tana cikin jinin al'ada. Wallahu ta'ala a'alam. Akwai muna da tarin tambayoyi, ƴan uwa duk wanda bai ji tambayar sa ba ya yi hakuri, za mu iso kanta. Yanayi ne na lokaci, bai ba mu dama ba. Akwai tambayar da na gani a wacce ta kunshi bayani kan adalci tsakanin ƴaƴa. Misali, wannan yana da ƴaƴa 4-5, wasu ya sa su a makarantar gwamnati, wasu ya sa su a makarantar private, shin hakan ya halatta? Wannan insha Allah za mu amsa ta gobe. Sannan kuma mutum yana da mata biyu, ɗaya ma'aikaciya, ɗaya 'yar kasuwa. Ma'aikaciyar takan kwana a gurin aiki, to a lokacin da ta kwana, shin zai iya kwana a gurin ɗayar? Wannan shi ma insha Allah za mu amsa, in Allah kai mu gobe. Sai kuma tambaya da aka yi kan shin ya halatta mutum ya yi addu'a ya shafa fuskarsa, da wasu daga cikin tambayoyi wanda lokaci ba zai ba mu damar amsa su ba domin mun ɗauke kaso mafi yawa na lokacin namu a ita wannan tambayar domin muhimmancinta. Kuma mu ga dalilai na kowane ɓangare. Wallahu ta'ala a'alam. Insha Allah, ɗan uwa, za mu ɗauki abin da muka ɗauka na tafsiri kan lokacin namu ya tafi gaba ɗaya. Ayar da muke bayani a kanta aya ce ta 41 daga sura ta biyu, wato suratul baqara. Faɗin Allah maɗaukacin sarki, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. Wannan ayar ba mu gushe ba, muna bayani a kanta. Allah maɗaukacin sarki, kamar yadda muka yi bayani, wannan ayar yana magana ne da al'ummar banu Isra'ila, kan su yi imani da abin da aka saukar na Alƙur'ani wanda yake gaskata abin da ke gurinsu. Mun yi bayani a majalisi da ya gabata na jiya da na shekaran jiya cewar fiskokin da wannan littafi na Alƙur'ani ke gaskata, littafin At-Taura fiskoki ne guda 4 da malamai suka zayyana. Mun yi bayani kan fiska ta farko, yadda Alƙur'ani ke gaskata At-Taura, ya zo yana magana kan tauhidi kamar yadda At-Taura ya magana kan tauhidi. Fiska ta biyu ita ma mun yi bayani a kanta, yadda Alƙur'ani ya yi bayanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, littafin At-Taura shi ma ya yi wannan bayani na aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Yanzu fiskar da za mu je gare ta, fiska ta uku, wacce Alƙur'ani ke gaskata littafin At-Taura cikin wannan fiska ɗin, shi ne littafin At-Taura ya zo ya yi bayanin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana da siffa kaza. A At-Taura an ambato, an zayyano siffofin manzon Allah. To, irin siffofin da aka lissafo a cikin littafin At-Taura, irin su ne Alƙur'ani ya lissafo. Duka wannan yana fito mana da faɗin Ubangiji musaddiqan lima ma'akum. Shi Alƙur'anin nan ku Yahudawa yana gaskata abin da ke gurinku na littafin At-Taura. Me yasa? Za ka ga duk wani abu da ya zo cikin At-Taura sai ka ga kwatankwacinsa ya zo cikin Alƙur'ani. Yanzu a cikin littafin At-Taura akwai bayanai masu tarin yawa dangane da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin a aiko shi. To, Ƙur'ani ma da ya zo, irin waɗannan bayanai da littafin At-Taura ya yi waɗanda suke ɗauke da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ƙur'ani shi ma sai ya zo da irin waɗannan bayanan. Akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda aka samo daga Ata ɗan Yasar, ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci, Allah masa rahama. Ya ce, wata rana na haɗu da Abdullahi ɗan Amr ɗan As, cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya fi kowa sanin littafin At-Taura, domin yana karanta littafin At-Taura. To, Ata ɗan Yasar yake ba da labari cewa wata rana ya haɗu da Abdullahi ɗan Amr ɗan As, sai ce masa ka ban labari mana game da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin littafin At-Taura, domin shi Abdullahi dan Amr dan As ya san littafin At-Taura dan ya karanta ta. To sai Ata dan Yasar yace ka bani labarin yadda At-Taura yayi bayani kan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi dan Amr dan As yace haka ne, yace wallahi innahu la mawsufun fit tawrati bi ba'd sifatihi fil qur'an, yace na rantse da Allah inji Abdullahi dan Amr dan As, yace lallai fa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an siffanta shi da wasu siffofi cikin littafin At-Taura irin waɗanda aka siffanta shi da shi cikin Al-Qur'ani, irin siffofin da aka siffanta shi da shi a cikin littafin At-Taura da irin su ne aka siffanta shi da su a cikin littafin Al-Qur'ani. Inji Abdullahi dan Amr dan As sai ya fara zubo bayani, yace a cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka,
ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira.
Ai mun ji wannan ayar ko? Ai a cikin Al-Qur'ani take, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, inna arsalnaka, lallai mu mun aiko ka, shahidan a matsayin mai shaida, wa mubashiran a matsayin mai bushara ma wanda suka karbi abin da ka zo da shi, wa nadhiran kuma a matsayin mai gargadi da wanda suka ci karban abin da ka zo da shi. Annabi zai zama mai shaida gare mu ranar gobe kiyama. Fa kaifa idza ji'na min kulli
ummatin bi shahidin wajidna bik وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا.
Allah madaukakin sarki yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, yaya al'amarin zai kasance in mun zo wa kowace al'umma bi shahidin da mai mata shaida, kowace al'umma za a zo mata da wanda zai mata shaida shine manzon da aka tura mata, zai mata ko kyakkyawan shaida ko ya mata mummunan shaida, zai mata kyakkyawan shaida idan ta karbi abin da yazo da shi, zai mata kyakkyawan shaida gaban Ubangiji subhanahu wataala, zai mata mummunan shaida in ta yi watsi da abin da yazo da shi. Allah ya ce waji'na bika ala ha'ula'i shahida, za mu zo da kai, za mu zo maka dangane da waɗannan mu kenan al'ummarsa. Allah zai zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mu ya zama mai shaida gare mu, zai mana shaida kyakkyawa, Allah ya sa shaida sa gare mu ta zamanto kyakkyawa. Wasu kuma wanda suka ki karba zai musu mummunan shaida gaban Ubangiji subhanahu wataala. To shine Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, wannan a cikin Al-Qur'ani yazo. To a cikin At-Taura makamancin wannan yazo, Allah subhanahu wataala a cikin At-Taura ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin, wannan shine nasin At-Taura. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, inna arsalnaka shahidan, lallai mu mun aiko ka a matsayin mai shaida cikin al'ummarka, wa mubashiran kuma mai bushara wa mutanen kirki wanda suka karbi abin da kazo da shi, wa nadhiran kuma mai gargadi ga wanda suka ki karban abin da kazo da shi, wa hirzan lil ummiyin, kuma ka zamanto mai kariya mai kwaba ga ummiyin. Su wane ne ummiyin? Al'ummar da basu iya rubutu ba kuma basu iya karatu ba, za ka zamanto mai basu kariya mai basu kwaba. Allah ya ce anta abdi, wannan duk nasi ne na At-Taura, inji Abdullah ibn Amr ibn al-As, anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona, sammaituka al-mutawakkil, na kira ka da al-mutawakkil, mai dogaro ga Ubangiji, laisa bi faddin wala ghalidin. Mun ji wani lafazi na At-Taura shigen lafazin Al-Qur'ani, laisa bi faddin wala ghalidin, kai ba mai tsanani bane kuma ba mai ɗacin rai bane. Ba shine Allah ya ce
walau kunta faddan ghalidan qalbi lam fadu min hawlik فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Wannan aya ta suratu Ali Imran, Allah yana nuna mana taushi da sauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda rahama Allah ne ka zama mai taushi gare su, mai sauki gare su, mu kenan al'ummarsa. Sahabbai da yake tare da su, annabi mai sauki ne, mai taushi ne gare su. Sai Allah ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli, da a ce zaka zamanto ka kasance mai zafi, mai dacin rai, didda sun tarwatse daga gare ka. To a nan gurin cikin littafin At-Taura, Allah yana siffanta annabi da rashin zafi da rashin dacin rai, yace laysa bi faddin wala ghalizin, annabi ba mai zafi bane, ba mai dacin rai bane. Can kuma cikin Qur'ani ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli, kaga kenan a cikin Al-Qur'ani an kore wa annabi zafi, an kore wa annabi dacin rai da zafafawa wajen mu'amala, kamar yadda a cikin At-Taura aka kore masa. To kun ga wannan duka yana fito mana da yadda Al-Qur'ani yake gaskata littafin At-Taura. Gashi nan At-Taura siffofin da ya ambato na annabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'ani ma ya ambato waɗannan siffofi din. Allah madaukakin sarki a cikin littafin At-Taura ya ce wala sahabin bil aswaq, kuma kai ba mutum bane mai kururuwa a kasuwanni kana daga murya. Wannan duka a cikin littafin At-Taura ne. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, sannan daga cikin ɗabi'unka, ɗabi'un annabi kenan cikin littafin At-Taura inda aka bayyana, mutum ne wanda baya mayar da mummuna da mummuna. An masa mummuna ya ce shi ma sai ya ɗau fansa, sai ya yi mummuna irin yadda aka masa ba ɗabi'arsa ba ce. Haka aka siffanta shi cikin littafin At-Taura. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, baya mayar da mummuna da mummuna. An masa mummuna ya ce shi ma zai yi mummuna ya rama, baya haka. In ka masa mummuna shi sai ya maka kyakkyawa, baya abin da Bahaushe ya ce wai duk wanda ya maka damin kara kai ka masa na ice, wai rama cuta ga macuci ibada ce, in ji Bahaushe. To annabi bai san wannan ba. Annabi in ka masa mummuna shi kuma a lokacin zai maka kyakkyawa. To yanzu mun ji wannan siffar da aka siffanta annabi da ita a At-Taura, an siffanta shi cewar la yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, baya mayar da mummuna da mummuna. To a cikin Al-Qur'ani an siffanta shi da irin wannan siffar, za a dubo mana ita a larabma.
Wala tasawil hasanatu wala sayyi'a irfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'an
mun ji a cikin nan kama umarni Ubangiji yake bashi, kuma shi mai tafiya ne kan umarnin Ubangiji. Allah madaukakin sarki ya ce wala tastawil hasanatu wala sayya, kyawawa ba za su zama daidai da munana ba. Idfa billati hiya ahsan, idan an maka mummuna kai ka mayar da abin da yafi wannan mummunan kyau, ma'anan an ma mummuna kai ka yi kyakkyawa. Karkace yanzu amma mummuna kai ma sai ka rama, sai ka yi mummuna irin ta. Allah ce idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid, sai a wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya da gaba, kamar zai cinye ka danye, ya rikida, ya canja, ya koma masoyinka na ƙarshe. Ku kaga wannan siffar da aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita cikin At-Taura, makamanciyarta ta zo a cikin Al-Qur'ani. Sai kuma siffa ta ƙarshe da aka siffanta shi da ita cikin At-Taura, inji Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce walakin ya'afu wa yasfahu, sai dai shi manzon Allah daga cikin ɗabi'unsa ya'afu, in an masa abu shi yana afuwa, wa yasfahu kuma yana kau da kai. Afuwa shi ne in an ma abu kar ka ɗauki mataki kan abin da aka ma, wannan shi ne afuwa. As-safhu kuma shi ne ka shafe abin a zuciyarka, kamar an yi ruwa an ɗauki, nan ba ka ɗau mataki ba, amma kuma ba ka rike abin a zuciyarka ba, shi ne ya afu, baya ɗaukar mataki, yana afuwa. Wa yasfahu, yana shafe abin a zuciyar shi, baya riko idan an masa abu. To waɗannan siffofi guda biyu da aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su a cikin Al-Qur'ani ma an siffanta shi da su. za a lalubo mana. Allah ce fa'fu anhum wasfah, ka musu afuwa kuma ka kauda kai. Inna Allah yuhibbul muhsinin, kuma duka ɗabi'u ne na manzon Allah. Gashi nan yazo cikin Alkur'ani kamar yadda yazo cikin At-Taura. To shine ma'anar fadin Allah madaukakin sarki musaddiqan limama aku. Wannan Alkur'ani ku Yahudawa abin da ke hannunku na At-Taura yana gaskata shi. Siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo cikin littafin At-Taura, wannan Alkur'ani yazo shi ma yana bayyana irin siffofin da At-Taura ya bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai fiska ta biyar wacce ita ce ta ƙarshe cikin fiskoki da Alkur'ani ke gaskata abubuwan da suka zo cikin littafin At-Taura da Allah anan yace mana musaddiqan lima ma'akum, shine hukunce-hukunce waɗanda suke manya-manya na shari'a, manya-manyan hukunce-hukunce na shari'a, abin da ya shafi ginshiƙai na addini, abin da ya shafi rukunai na addini, wanda ya zo cikin littafin At-Taura Qur'ani ya zo yana ƙara jaddada shi. Mu ɗau misali guda a nan gurin. Azumi, ai an shar'anta mana azumi, an farlanta mana azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo Madina ya tarar da Yahudawa suna azumi ranar goma ga watan Al-Muharram. Sai tambaye su wannan azumin da kuke, me yasa kuke? Suka ce wannan rana ne wanda yake nagartaccen rana, kyakkyawar rana, wanda a cikinsa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala tseratar da annabi Musa daga kaidin Fir'auna, kuma a wannan ranar ne ya halakar da Fir'auna. Shine annabi Musa ya azumci ranar, mu ma muke azumtarsa. Annabi ya ce to ai mu muka fi ku cancanta da koyi da annabi Musa. Sai ya azumci wannan muni, kuma ya yi umarni a azumce shi. Kenan a cikin littafin At-Taura akwai bayani kan shar'anta azumi wa Banu Isra'ila, kamar yadda a cikin Alkur'ani ya zo bayani kan shar'anta azumi wa al'umman. Hakanan ba abubuwa guda biyu ba ne daban-daban, abu ɗaya ne da littafin At-Taura da littafin Alkur'ani. Shi yasa anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce musu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Qur'anin nan ba wani abu bane daban, ba wani bakon abu bane, ba wasu sabbin abu yazo da su wanda suka yi bambanda abin da ke hannunku na littafin At-Taura ba. A'a, musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ke hannunku na littafin At-Taura wanda kuke da'awar cewa kun yi imani da shi. Kaga Yahuda wannan inda gaske suke yi, sun yi imani da wannan littafi na At-Taura, ba abin da zai hana su yi imani da Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani bai zo da wani abu daban da ya bambanta da na At-Taura ba. Galibi zaka ga abubuwa waɗanda suke na asali ginshiƙai na addinin Musulunci da At-Taura ya zo da su, Al-Qur'ani ya zo da su. Kaza kaza da At-Taura ya zo da shi, Qur'ani ya zo da su. ‘Yan bambance bambancen a manhaji ne. Nan kuma Allah ya ce li kullin ja'alna.
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
To anan ne aka samu bambance bambance. Nan kuma kowane annabi nasa ya bambanta da dan uwansa, da shari'a da manhaji. Anan ne kawai zaka tarar abinda aka shar'anta wa annabi yayi bambanta abinda aka shar'anta annabi Musa. Abinda aka shar'anta annabi Musa yayi bambanta abinda aka shar'anta annabi Isa. Abinda aka shar'anta annabi Isa yayi bambanta abinda aka shar'anta wa annabi Dawud. Haka kowane annabi da nasa shari'a. Amma in an zo kan ginshiƙai na addini, duka ɗaya ne. Abinda ke cikin At-Taura shike cikin Injila shike cikin Al-Qur'ani, babu bambanci. Saboda haka duk wanda ya rungumi littafin At-Taura dole ne ya rungumi littafin Al-Qur'ani. Amma idan ya ƙi runguma Al-Qur'ani, wannan na nuna cewa At-Tauran ma bai rungume ta ba, saboda ba abubuwa ba ne waɗanda suke mabambanta. Ina ga saboda ƙuran lokaci za mu tsaya a wannan gabar har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauye mizaninmu da shi. muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan kwanaki goma da muka shiga Ubangiji ya bamu ikon ribatar su ya Ubangiji ka datar da mu da daren Lailatul Qadri ka karbi azumin mu ka karbi tsayuwar daren mu ka karbi sauran ibadun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.